أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka haɗu a wannan ɗakin taro mai albarka sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nufi haɗuwarmu a wannan yammaci na Alhamis 2 ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda shi ne daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya, a wannan makaranta ta Alƙalam University da ke garin Katsina, domin mu taya juna murna da farin ciki na auren diyarmu da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu lokaci. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan zama namu, ya saita harshena da faɗin abin da yake daidai, ya sa mu yi tarayya baki ɗaya a cikin lada, ya kuma ba mu ikon aiki da shi. Alal haƙiƙa malama ta yi mun godiya, Allah ya saka mata da alkhairi, amma wannan nima bikina ne, domin bikin ƴata ne, Aisha ƴata ce. Don haka kuma muna kyautata zaton duk abin da ya kamata yaro ya samu na abin da ya shafi tarbiyyantarwa da nuni da nusarwa, gwargwadon hali duba da irin iyaye da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da shi. Muna sa ran cewa duk abin da ya kamata a ce ta sani a matsayin mai shirin shiga rayuwar aure, ta san shi kuma ta samu horaswa a kan shi. Sai dai abin nan da ake cewa in kana da kyau ka ƙara da wanka, kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bisa wannan umarni na Allah maɗaukakin sarki, muke amfani da wannan dama domin ba wa amarya wani guziri wanda Allah zai zamanto abin tunawa a gare ta, saboda galibi irin abubuwa da aka gudanar a munasabat sukan zamo sun zauna a cikin zuciya fiye da watakila abin da ka saba gani yau da gobe. Da haka nake roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya saita harshena akan nusar da amarya da mu ma baki ɗaya, ya zamanto mana tunatarwa a gare mu baki ɗaya. Zan bi ɗan wani tsari, tunda amarya ta mu masha Allah Balarabi ya ce, don haka sunan amaryan mu Aisha, sunan angwanta Ahmad, saboda Aisha ta tuna ko ta kiyaye abubuwan da la'alla za mu faɗa a nan, zan yi amfani da haruffan da suke cikin sunanta da haruffan da suke cikin sunan angwanta. Ɗaiɗaikunsu mu ba ta guzurin wasu sifat, ma'ana wasu ɗabi'u, wasu halaye, wasu abubuwa da za ta ya kamata a ce ta siffanta da su. Ba don keɓancewa ko ƙididdigewa ba, sai don watakila lura da waɗanda suka fi muhimmanci a ciki, ta yanda duk sanda Aisha ta zauna tana tuna walimar aurenta, to za ta tuna akan sunana harafi kaza an ce ya riƙe siffa kaza da siffa kaza, akan harafi kaza an ce ya riƙe siffa kaza da siffa kaza. Kuma yanda na faɗa amaryanmu Balarabi ya ce, don haka za mu koma wa sunanta a larabce da sunan mijinta. Za mu fara da nata Aisha Al-Ain. Sifa ta farko da zan yi magana a kanta a kan abin da ya shafi Al-Ain shi ne ata, bayarwa, miƙawa. In aka ce bayarwa ko miƙawa, bai zama lallai abin da za ka ɗauka da hannu ka miƙa a taɓa shi kaɗai shi yake amsa sunan bayarwa ba. Bayarwa tana daga cikin abubuwan da za ka miƙa, shi ne kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawar mu'amala, kyakkyawar halayya. Rayuwar aure tana zamantowa ta cika idan ya zamanto a cikin wannan rayuwar auren akwai miƙawa da bayarwa a tsakanin ma'aurata. Ki mu'amalanci mijinki, ki miƙa mishi kyawawan abubuwa daga gare ki, na abin da ya shafi magana, na abin da ya shafi dabi'a, na abin da ya shafi mu'amala. Kina mai bayar wannan idan har dan adam yana da kyakkyawar dabi'a ta sanya miga, ta sanya kyautata, to ba zai yi tsammani ko ba zai jiraci cewa sai san da shi ma aka miƙo mishi zai samu farin ciki ba. Kana aikata kyakkyawan abu, kana kyautayi, kana miƙawa a cikin wannan abun mutaka da jin daɗin ka yake. Kuma gwargwadon yanda kika miƙa ko kika kyautata, gwargwadon yanda ake sa ran cewa za a dawo miki da mardud ko za ki samu makwafin wannan abu. Da haka ana samun nutsuwa a zamantakewa ta aure da farin ciki gwargwadon yanda ya kasance ma'aurata suna musayar kyawawan ɗabi'u, suna miƙa wa junansu abubuwa waɗanda za su kasance sun zamanto musu farin ciki a cikin zamantakewarsu ta aure. Don haka dai abin da nake so in ce da amarya shine duk abin da yake sunan shi alkhairi, duk abin da yake sunan shi kyakkyawar ɗabi'a, duk abin da yake sunan shi kyakkyawar mu'amala, to ya kasance kin siffanta da wannan gurin miƙa wa mijinki kyawawan al'amura. Abin da kuma duk yake akasin haka wanda ake alatar da shi ko ake kushe shi musamman a cikin mu'amala da zamantakewa ta aure, to sai ya kasance baki miƙawa mijinki wannan abu ba. Sifa ta biyu bil'ain, sifa ta adalci, adil. Rayuwa ga baki ɗaya tana zamantowa an samu jin daɗin mu'amala tsakanin ɗan adam da ɗan adam gwargwadon adalcin da ya zamanto a cikin wannan zamantakewa ɗin. Ko da wa za ka zauna, a cikin magana akwai adalci. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza kuntum fa'dilu walau kana dha qurba. Allah maɗaukakin sarki ya kyamaci zalunci kuma ya haramta wa bayinsa siffantuwa da adalci. Wata za ta siffantuwa da zalunci, afwan, wata za ta iya cewa ya za a yi mace ta zalunci miji, miji shike da iko, shike da jan ragama, nauyin gida a ƙarƙashin sa yake, yanda yace haka za a yi. Mata da yawa suna zaluntan mazajensu ta hanyar rashin riƙon amanar gida, ta hanyar ha'intarsu, ta hanyar cutarsu, ta hanyar zama da su ba da zuciya ɗaya ba, a ɗora su a kan shawarwari munana, a ingiza su abin da aka san ba alkhairi a ciki, ko kuma an samu saɓani a kasa yi musu adalci. Mace in ta zauna mijina ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, cikin laifuka kullum bakinta laifinsa take faɗa, wannan ya zamanto mu'amala ba adalci a ciki. Adalci shine abin da mutum duk yayi na alkhairi ka tabbatar mai da wannan alkhairin da yayi. Abin da mutum yayi wanda yake na akasin haka, to ka faɗi wannan abun babu daɗi, babu cutarwa a ciki. Idan har baki rage ba, to karki ƙara. Da haka a mu'amala ta zamantakewa ta aure akan samu azama, ma'ana rashin samun nutsuwa a cikin rayuwar aure idan ya kasance babu adalci a tsakanin ma'aurata. Kowa yana ganin wane cuta ta yake yi, wane zalunta ta yake, wane ya kasa min a guri kaza, wane ya kasa min a guri kaza. Idan matsala ta faru, kokari kike yi ta kowace fuska, ke fa sai kin fito da cewa ke ke aka yi wa ba daidai ba, wane kawai ka karbi laifinka kai ne kaman ba daidai ba, to wannan yana daga cikin abubuwan da suke haifar da rashin nutsuwa a zamantakewa ta aure. Don haka adalci a rayuwar aure yana a cikin ki rike amana, ya zamanto duk abin da kika yi ittifaki da mijinki akan shi na kula da gida, na rike amanar gida, na yanda za a yi gudanarwa da yau da goben gida, to ki rike ki mishi adalci. Abin da kika san Allah maɗaukakin sarki ya ce ki yi a gurin mu'amalarki da zamantakewarki da mijinki, to ki yi adalci gurin yi, sai Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin al'amarinki. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Gwargwadon yanda zaki adalci a cikin mu'amalarki da zamantakewarki ta gidan aure, gwargwadon yanda Allah maɗaukakin sarki zai sanya miki albarka, kuma gwargwadon yanda tsoron Allah ya nutsu a cikin zuciyarki, domin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa shi yake gadarwa da mutum bin siffofi waɗanda suke na alkhairi wanda Allah da manzansa suka yi umarni da shi. Don haka dai sifa ta biyu bi harful ain shine ki zamanto mai adalci a cikin mu'amalarki da zamantakewarki da mijinki. Alhamza a'i, ihtiram. Dole ya zamanto akwai girmamawa ta koli tsakaninki da mijin da yake aurenki. Allah maɗaukakin sarki da ya sunnanta rayuwar aure a cikin jinsi na ɗan adam ya sanya cewa maza su suke sama da mata. Idan ya kasance mace za ta mu'amalanci mijinta babu girmamawa, babu mutuntawa, babu darajtawa, to akwai matsala. Namiji bi tabi'a yana bukatar a girmama shi, yana bukatar a bashi matsayin shi. Haka Allah ya halicci dabi'ar su da san wannan abu. Kullun nakan buga misali da in ce idan da zaki samu uwar da ta hayyafi yaya, misali a farko yaya biyu, yaya uku, yaya hudu mata, sai ta zo a na biyar ko a na shida, sai Allah ya zurta ta da namiji. Dan kankanin nan da zai taso da yaga ya dan fara tsayi a cikin gida, sai kiga yana neman nuna yayyan nan nashi kamar a bayan shi suke. Me isa ni za a min kaza, mama me isa suka yi kaza, yana kuma gashi shine karami amma kirikiri so yake ame a bashi girma. Wannan shine namiji. In kina so ki samu mu kullun namiji kowane iri ne shi, to ki bashi girman shi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Wannan ba ina cewa ya zamanto namiji ya mu'amalance ki da rashin girmamawa ba. Ihtiram a rayuwar aure yana daga cikin sifa mutabadala da ake so a samu tsakanin ma'aurata. Miji ya girmama matarsa, ya mutunta ta a matsayin ta na matar da ta zo ta aure shi, take zaune da shi, take kula da gidan shi, uwar ƴaƴan shi, mai hidimtawa mishi, abokiyar rayuwar shi, abokiyar neman aljanna wadda ta sadaukar da rayuwar ta saboda shi da sauran abubuwa. To amma ihtiram din da ke zaki mishi ba irin shi bane ba wanda shi zai miki, domin shi zai girmama ki ne ta iya yiwa a cikin jin kanki da tausayinki da kaunarki, yayin da ke kuma kina bukatar a bayyane ki nuna cewa kin yadda cewa a saman ki yake, kin yadda cewa Allah madaukakin sarki ya bashi wata falala ta musamman a kanki, saboda irin nauye-nauyen da Allah madaukakin sarki ya dora naki akan wuyansa. Allah madaukakin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wannan hidima din ya aje ki a mazauni lafiyayye, mai rai da lafiya. Duk irin gidan da namiji ya gina, duk kudin da ya kashe a wannan gidan ba zai yi a wannan da ke kike yi a cikin wannan gidan ba. Idan abinci ya je ya nemo, ya yarfe kumi, rana, zafi, inuwa, kuna, wacece, duk wahala ya kawo da ke da iyalanki, ku kuka fi samun rabo mafi rinjaye a cikin abin da zai zo ya aje a cikin gidan nan. Idan baki da lafiya shine, idan matsala ta faru shine duk bukatunki, to bai yihuwa a hankalce ya zamanto wanda duk yake wannan abin kuma ya zamo abin raina. Da haka dole a ba ma wannan miji girmamawa wadda take ta dace da koyarwa ta shari'ar musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da zai umarci wani da yima wa wani sujjada, to da ya umarci mace ta yima wa mijinta sujjada saboda girman hakkin shi da yake a kanta. Da haka lallai ne a cikin mu'amala da zamantakewa ta aure ya zamanto mace tana girmama mijinta, saboda wannan yana daga cikin asasiyat da mace za ta ba ma wannan mijin matsayinsa. Ta inda duk aka rasa wannan ihtiram din, to wannan rayuwar auren za ta zamanto cike take da matsala, cike take da damuwa. Akwai wata dirasa, ma'ana me ake cewa, subhanallah, bincike wanda aka yi na yau da gobe wanda ya tabbatar da cewa galibin rayuwar aure da take samun matsala ana samu a cikin wannan auren babu ihtiram tsakanin miji da mata, babu mutunta juna, babu girmama juna. Da haka sinadari ne mai matukar muhimmanci a cikin zamantakewa ta auratayya. Bil harfil hamza a'i ihsan, ya zamanto akwai kyautayi, kyautayi, kyautayi. Kyautayi in an ce kyautatawa ana nufin duk abin da zaka yi wa mutum ya zamanto akwai jin kai a ciki, akwai girmamawa, akwai mutuntawa, akwai darajtawa, akwai san farantawa wannan mutum. Ko me zai zamanto zaki yi wa mijinki, to ya zamanto akwai kyautatawa. Allah madaukakin sarki yana son bayinsa waɗanda suke masu kyautatawa. Samun kasancewarki kin siffanta da sifa ta kyautayi tsakanin mu'amalarki da mijinki yana daga cikin dalilan da zai gadar miki da soyayyar Allah madaukakin sarki. Sai ya zamanto Allah ya shiga cikin al'amuranki, Allah ya zamanto miki jagora a cikin mu'amalarki da zamantakewarki. Abin duk da zai dame ki, sai Allah madaukakin sarki ya iyar miki, ya miki jagoranci, ya kawo miki mafita akan shi. Shin shura, rayuwar aure miji da mata da Allah madaukakin sarki ya sanya su zo su zauna a matsayin wasu tubala da za su samar da wani yanki na al'umma. Wannan alaka, alaka ce da ba kawai alaka da take gudana tsakanin namiji da mace kadai ba, alaka ce ta kauna, alaka ce ta mu'amala, alaka ce ta ai farin ciki tare, alaka ce ta in bakin ciki ya zo a samu tare, alaka ce ta wasu manufofi da ake so a cimma a rayuwa dole ya zamanto an haɗu a wasu fuskoki ta yadda inda za a samu ma'auratan da sun sha bamban akan wasu abubuwa da yawa rayuwar aurensu ba za ta yi daɗi. Ta haka duka waɗannan abubuwan suna amsa sunan zamantakewa ta rayuwar aure. Idan ya kasance babu tattaunawa a tsakanin ma'aurata, babu shawara, babu musayar ra'ayi da fahimta da samar da yanke wata shawara, wani mataki, wani decision na rayuwa, to za a samu matsala. Shi yasa duk wanda Allah madaukakin sarki ya bata miji wanda yake mai tattaunawa, mai magana da za a yi shawara gurin samar da wasu matsaya na abin da ya shafi rayuwa, za ku ga rayuwarsa tana tafiya cikin kwanciyar hankali, saboda akwai tattaunawa, akwai jin ra'ayin juna. Allah madaukakin sarki ya ba mawa ko ya sannanta wa muminai cewa su kasance masu shawara a tsakanin su a cikin al'amuran da suka taso, wanda kake bukatar ka tattauna da dan uwanka, dan adam musulmi wanda yake ya san damuwarka, ya san matsalarka, kuma yake da fahimta da gogewa ta rayuwa domin samun mafita. Ya yabi ma mu'minai da haka, wa amruhum shura bainahum, sun kasance idan al'amari ya taso suna zama su tattauna meye mafita, ya za a samu mafita akan al'amari kaza kaza din nan me zani. Kuma Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa umarni da cewa wa shawirhum fil amr, inda Allah madaukakin sarki ya so duk abinda manzo Allah yake bukata bai bukatar ya nemi shawarar kowa, sai Allah ya so kan mai da wahayi ya zamanto ya samu fahimta, ko an kimsa mishi, ko an gaya mishi ma kai tsaye ga abinda zaka yi domin ka samu mafita akan wani al'amari. Amma dan ya zamanto mana darasi na rayuwa, sai Allah madaukakin sarki ya mai umarni da ya shawara. A matsayin mace, ana bukata mace ta zamanto gwargwadon hali duk abin da ya zamanto abu ne da za a tattauna shi na yau da goben rayuwa, wanda idan an auna shi a yanayi na mu'amala da zamantakewa, sanin mijinta ga wannan abin ba zai zamanto matsala a gare ta ba, to ya zamanto tana da shawara da mijinta akan abin da ya taso mata. Wane ga abu kaza, ga abu kaza, ya kake ganin zan yi? Wane ga kaza ya taso min, to ya zan bullo mishi? Me shawarar ka akan abu kaza? Cikin abin da jin shi ba zai zamanto miki matsala a cikin zamantakewa ku ba, koda a danga ba. Abin da yake da alaka da rayuwar auren ku kai tsaye, ko wani abu na ci gaban rayuwa da zamantakewar ku, abin da ya shafi ƴaƴanku, ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda shi ma daga bangaren sa ake bukatar haka, duk da yake wani lokaci yanayi da tsari na zamantakewa na Hausawa yakan dan zamo yayi wa maza tasiri. Mata ana ganin ba su da hankali, ba su da shawarin da za su bayar, ba su da abin da za su bayar na gudunmuwa na tunani, wanda yake ba haka bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, matar shi Ummu Salama radiyallahu anha, ta ba shi shawara akan al'amarin da ya taso lokacin da Manzo Allah ya zo garin Makka da shi da sahabbansa sun zo su yi ibada umra, wanda mushrikan Makka suka hana su shiga. Aka yi sulhu, wanda ake mishi take da sulhul Hudaybiya. Da haka an yi yarjejeniya ta cewa Manzo Allah da sahabbansa ba za su shiga Makka ba a wannan shekara, su dai sa dawo shekara mai zuwa. Gashi sun riga sun dauko ihrami da niyya ta ibadar da za su je su, da haka dole a nan gurin za su sauke ihrami. Manzo Allah sai ya mawa sahabbai umarni da cewa su je su yi aski, su yanka hadayarsu da suka koma. Karo uku Manzo Allah yana faɗa wa sahabbai, ba dan ba za su bi umarninsa ba, ba dan sun raina faɗarsa ba, ba dan kaza ba, sai dan jin cewa su ne fa suke da gaskiya, su ne mu'minai. Makkan nan garin mu ce, aka kore mu daga cikinta, mun zo yanzu ibada ma za mu gudanar an hana mu shiga, kuma suna ganin cikin sauki Annabi ya yarda da wannan yarjejeniya, sai al'amarin ya musu nauyi kai tsaye ba su je sun zartar ko sun aikata abinda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni ba. Manzo Allah sai ya tafi wurin matar shi Ummu Salama radiyallahu anha, sai yake gaya mata, me yake damun waɗannan mutane, me yake damun sahabbaina, na ce musu su je su yi kaza ba su yi ba. Al'aqila al-faqiha, me fahimta me basira, sai ta ce mishi, ya Rasulullah, ka fita yanzu kai ka je ka fara yin naka, mu gani me za su. Manzo Allah ya fita ya je aski, ya yanka hadayarsa ko dabbarsa da ya koro, kai tsaye sahabbai babu wata, aka zo ana rigegeniya, kowa yana so ya aikata irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka anan da shawarar wa aka yi aiki? Da shawarar mace. Da haka rayuwar aure lallai ne ya zamanto akwai tattaunawa a tsakanin miji da mace abinda ake bukata macen aure ta zamantowa mijinta abokiyar shawara wurin abinda yake na alkhairi ki zamanto jakadiyar alkhairi a gurin mijinki duk abinda zaki bashi to waccan sifar ta al'adil din ya zamanto tayi miki tasiri ki bashi shawara ta alkhairi abinda koda baki zaki amfana da shi kai tsaye ba kar san zuciya ko kyashi ya shiga zuciyarki ki fada mishi gurgudan yanda kika bashi shawara ta alkhairi gurgudan yanda ke ma Allah madaukakin sarki zai shiga cikin al'amuranki ashin shukr godiya wama adraka mashkur Allah da ya halicci dan adam ya sanya cewa dan adam yana son godiya akan al'amuran da ya aikata na alkhairi mata da yawa sukan kubce wa tarin ta goma shi na alkhairi a gurin mazajensu saboda rashin godiya wata ta dauka kawai duk abin da miji zai yi mata koda yana cikin wajibai na rayuwarsa dole ne ya mun ba sai na gode mishi mun yadda Allah ne ya ce kula da ke mun yadda Allah ne ya ce ya ci da ke ya sha da ke ya yi kaza ya dauki gudumo ragamar rayuwarki ya jagorance ta baki da lafiya matsalolin yau da gobe amma wannan ba shi yake nuna cewa ba zaki mai godiya ba gurgudan yanda zaki nuna muhimmancin abin da yake miki gurgudan yanda zaki nuna cewa wana mai kokarin sauki abinda Allah ya dora masa na hakoki ne mai kokarin kyautata min ne mai kokarin kaza ne duk san da ya miki ki nuna godiya gurgudan yanda zai kara sukankan cewa gurin kamanta miki wannan abu da haka duk kankantan abinda miji zai yi na abinda ya shafi kula da gida da alkhairai karki kauran baki gurin yi mishi godiya ya zamanto dabi'ar ki da halin ki shine ke ba kadan ko yawa bane ba ma'auni a gurin ki ma'aunin shine amman wajibi ne ihsani ne menene ko ma me kika bashi suna sunan shi me an yi miki kuma ya kadan ne ko me yawa ne duk ba shine matsalar ba abinda ke kike kallo shine an miki dan haka zaki gode duk abinda akai san da kokari Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya sanya a mizani Allah ya kara buɗe dole zai samu nutsuwa a cikin zuciyar shi dole zai ji eh yayi abinda aka kalla aka yaba kuma yanda Allah madaukakin sarki ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur wallahi ba kowa bane ba yake da dabi'a ta godiya dan haka mata masu dabara su sukan kasance suna kula da abin da ya shafi godiya a cikin mu'amalar su da zamantakewar su da mazajen su wanda wannan yana daga cikin mabudai masu matukar muhimmanci da mace take samun shiga zuciyar namiji gashi dai ba wani aiki bane ba mai wahala amma sai kiga Allah ya sa wannan kin samu matsayi na musamman da shi a gurin miji atta Aisha tu at-tadhiya rayuwar aure rayuwa ce da lallai tana bukatar sadaukarwa bai yiwuwa abinda nake so 100% zan same shi a cikin rayuwar aure na ba zai yi ba bai yiwuwa ra'ayiyuka na da manufofi na da abinda nake so in cimma komai sai na same shi 100% dole akwai san da wani al'amarin idan ya taso sai na dan yi mi na sauka na sassauto akan ra'ayina ina son in cimma kaza amma saboda ga abu kaza da ya taso dole in hakura rayuwa dole tana bukatar sadaukarwa a ce rayuwar aure tsakanin miji da mata ba sadaukarwa kowa abin da ya sa a gaba abu kaza nake so sai na cimma kowa son kanshi yake ananiya to ba za ku ji dadin rayuwar dole ya zamanto akwai sadaukarwa wadda take mutabadala tsakanin ma'auratan guda biyu domin magana ta gaskiya rayuwa ta aure wadda take mai cike da jin dadi da kwanciyar hankali dole akwai ata a ciki kamar yadda muka faɗa tun farko ya zamanto akhdhun wa ata ke zaki bayar ke ma a baki ke zaki bayar ke ma a baki amma kika zamo ananiya kullun nina wasu na samu kuma kai ma naka sai ka kara mu to ba zai yiwu ba abin nan da ake cewa wai nawa ne naka namu ne a'a dole nawa kai ma naka ne kai ma naka nawa ne a ji cewa rayuwar ga baki ɗayan mu da ni da kai duka ɗaya ne abinda muke so shine ni rayuwa mai tsafta rayuwa ta jin dadi rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa wadda muke so mu haifi zuriya wadda Allah madaukakin sarki muke roko ya sanya albarka a cikin ta rayuwa wadda muke fatan mu cimma wasu manufofi wasu burace muna son ƴaƴan mu su kasance mahaddata alqur'ani muna son ƴaƴan mu su kasance sun siffanta da sifa kaza muna son kaza dole sai kin yi tafiya ke uwa ce mai jan ragamar gida mai kula da gida kuna da manufar cewa Allah madaukakin sarki in ya ba ku yaya yayan nan su kasance ma'addata alqur'ani sai kin sadaukar da baccin safe sai kin sadaukar dole kina so mijinki ya soki ya kaunace ki ya zaman to dukin da yake yana tuna ki yana kaza sai kin sadaukar da kasalci kin mike kin yi abubuwan da suka kamata da miji yake bukata a gurin mace kina so ya zaman to kaza kina so dole akwai abubuwan da rayuwar aure cike take da sadaukarwa da haka bitta Aisha sadaukarwa kai abubuwan da dole wani lokaci ma a takura zaka yi su amma kana yi kana yin tsari kana yi kana mai neman lada ka sadaukar rayuwar auren kake so ta zamanto ta kai ga gaci so tari zaka haɗi bacin rai zaka haɗi abubuwan da baka so amma ne fatanka shine duk zaka sadaukar da waɗannan abubuwa saboda kai ga gacin da kake so ka kai dan haka lallai ya zamanto a cikin zamantakewa ta aure akwai abin da ya shafi sadaukarwa a cikin ta domin ya zamanto an samu fahimtar juna kuma an samu rayuwar auren ta kai ga inda ake so kai rayuwar aure bita taghabi dole sai an samu kawaici a ciki ba inda rayuwar aure za ta je idan ya kasance kullun ake diddiga da lissafi ake tafiyar da ita ko daga bangaren namiji ko mace wani lokaci an yi sai kai kamar baka ga an yi ba dan yayi maka dadi ba amma kawai wannan karami ne ba sai nayi magana akai ba wannan barin kau da kai wani lokaci abu kaza nake bukata haƙi na ne amma watakila ba a samu dama an yi mun ba barin dan kautar da kai kawai in kyale ba komai sai nayi magana komai sai na bu haƙi shikenan kamar ga tanan lawaya ce ita kare haƙin kai da kai ni baka min kaza ba zai yi ba ni an min kuskure kaza ba zai yi ba dole sai an samu taghabi a cikin zamantakewa ta auratayya a kautar da kai akan wasu abubuwa waɗanda sa iya zuwa marasa daɗi a cikin zamantakewa ta aure mutukar ba sun wuce haddi ba ina nufin ki yi haƙuri akan ƙananan abubuwa na yau da gobe ki yi haƙuri akan yawaita maimaita su ta iya yiwuwa akwai lokacin da gaban magana za ta zo sai ki faɗe su lokaci guda domin a yi maganin su amma in ya zamanto kullum an yi karami kayi magana gobe ma an yi kayi magana jibi ma an yi namiji baya son mace mai yawan complain kullum an yi min ba inda rayuwar aure za ta je kuma a haka din a rashin kawaici a zamantakewa ta aure zai zamanto kin saba complain miji zai ji me ya kagu kin sire mishi kin fita mai akai saboda kawai kullum ke complainer ce ina buga misali kullum da uwa da yayanta in kina da yaro mai kan kara tun yana ka miki kara kina tare mai fada wata ranar daga ya taho daga lissa kici da Allah ya hakuri je ka baka so ya kara su kawai kin san kara ce complain ne shine da gaskiya ko ba shi bane ba a lokacin ke ba wannan kike bukata ba saboda me kin san kawai complain ne so haka yake idan dai har alaka tsakanin uwa da danta wanda take mafi karfin alaka mai cike da kauna original ba photocopy ba fake ba kin yi haka to ina ga miji da kuka haɗu da girmanki da girman shi rayuwar auratayya ta hada dan haka ka'ida ce mai matukar muhimmanci akan cewa rayuwar aure sai an yi taghabi sai an dan kauda kai akan wasu abubuwa kuma ba wai an kauda kai akan abubuwan da bane ba dan masu dadi ne ko dan sai an maida su masu dadi akwai wata ka'ida da wani bazan iya kiyaye sunan shi ba naga ya taba rubuta ta a cikin wani littafi yake cewa abinda ake so mutum ya dauka a ka'ida ta taghabi a zamantakewa shine ki bambance tsakanin aiki da wanda ya aiki wanda ya aikin daban miji na ne masoyi na ne uban ƴaƴa na ne mai kauna ta ne yayi min alkhairi kaza yayi min kaza aikin kuma dabi'a ce da yayi ta ko kuskure ne da ya aika dan haka akwai bambanci tsakanin waɗannan guda biyu dan haka alfa'il shine miji masoyi ne kauna shi kuma alfi'il shine tasarrufun khati'un wani abu ne wanda ya bijiro wanda zai wuce watakila ma ko minti ɗaya bai kai ba watakila bai dauki wani kaso mai yawa a cikin rayuwa dan haka sai ki ajiye wannan ki dauki wannan wanda yake shine abin kaunarki wanda yake a cikin zamantakewa ake tare kuma an zama ɗaya kuma ake fatan cewa rayuwar ta kai ga abinda ake so a kai dan haka rayuwar aurenki ya zamanto akwai taghabi a ciki zai raya muku nutsuwa da kwanciyar hankali da kauna
da jin cewa lalle wannan abokan rayuwar juna ne amma in ya kasance aka san haka ne wanda ba a fata to sai ya kasance akwai matsala mun gama da Aishatu za mu koma Ahmad Alhamza Ahmad Aman duk inda rayuwar aure take idan babu aminci a ciki akwai matsala duk irin kayan kyalle-kyalle din da aka zuba a gida gida mai katan gidda fulawoyi ga filin gida compound an shigo ga falo guda kaza kasa da sama ajiyan bene ga gado ga italian ga turkey ga wacece kitchen ga abinci ga manya-manyan kuloni ga me da an zauna an ake in babu aminci wallahi ba za a samu nutsuwar waɗannan abubuwan ba da haka idan ana so rayuwar aure ta kasance cike da ni'ima cike da abinda ake so akai kayan wannan alatin da Allah ya azurta da shi na rayuwa ana so a ji dadin su to sai an samu al'amin sai an samu aminci aminci ta fuskoki daban-daban a zamantakewa mijinki ya aminta da ke cewa wannan aminiyar sirri na ce mijinki ya aminta da ke cewa wannan tana so na tsakani da Allah mijinki ya aminta da ke cewa wannan abokiyar rayuwa ta ce mijinki ya aminta da ke cewa wannan mai son ci gaba na ce mijinki ya aminta da kika cewa wannan abokin neman aljanna ce amma in ya kasance miji bai da aminci da ke ta ɗaya daga cikin irin waɗannan fuskokin koma waɗanda ba haka ba to ba zai nutsu da ke magana ma in yana yi da ke yana raba da yi ba zai zo ya zauna ya tattauna da matar shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba saboda yana jin tsoron kai ya faɗa ta karar a waje ba zai tattauna da ke cikin asrarin din rayuwarsa ba saboda yana ganin ba za ki rike mai amincin haka ba ba zai siyo abiyan da magidanta za su gani su siyo su kawo cikin gidajen su ba saboda yana tsoron idan ya kawo za a almubazzaranta ba zai kawo ya aje a cikin gida ba saboda yana ganin ba za ki kula ba za ki kiyaye ba za ki kaza ba ta haka dole ya kasance mace ta samu wanda mijinta aminci mace ta kama kanta ta rike darajarta da mutuncinta gurgudan damar da ta samu kuma ta shiga cikin al'amuran rayuwar mijinta ta hanyar ba sa ido da lura ba taimako da gudunmuwa da zan bayar gurin kafuwar rayuwa Nana Khadija radiyallahu anha ta ishe mu misali a wannan fagen bana gajiya da maimaita mana labari ko kisa da mun san da tun muna dan kananu a islamiyya ake ba mu labarin farkon wahayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi hali na tsoro da firgici da tashin hankali manzo Allah yana da babbanni yana da inna yana da menene kawo yana da duk mutane ga abokan shi ga kaza amma da ya shiga wannan halin na tashin hankali da tsoro gurin waye tafi amincin sa Nana Khadija radiyallahu anha kuma ta ba mu auni na cewa lallai mace ce da take ita wata ma'adanar aminci ce ta mijinta da yazo da damuwa bata ce wayyo Allah min shiga uku an shiga halin kakanika wannan wace masifa ce ta same wannan kaza ta zamanto mace matattara ko ma'adanar aminci a gurin mijinta ta samu mishi da nutsuwar da yake bukata a daidai wannan halin a daidai wannan yanayi ta haka mace tana samun miji idan ya zamanto ta katange shi da aminci a kowane bangare na cikin rayuwa kar ki raina gurgudan amincin da zaki bashi ya zamanto aminci a rike sirri aminci a kula da gida aminci a jin cewa wannan matar mai so na ci duk abinda zata gaya min gaskiya ne duk abinda zata gaya min amana ce duk abinda zata gaya min kaza to sai ya zamanto namiji ya samu aminci da ke ta dukkanin fuskoki da rayuwa sai ke kun samu rayuwa wadda take cike da kwanciyar hankali da kuma nutsuwa Alha Ahmad ko Al-Hub wama adraka ma al-hub a rayuwar aure in an ce soyayya to ana magana ne akan wani kashin baya na zamantakewar aure da auren da ba soyayya wallahi ana zaune ne kawai bayan da za a yi ko ba za a samu abinda ake so a samu ba ko an gani a zahiri gashi nan suna zaune shekara 20 shekara 30 ga ya ga jikoki da Allah ba kwa jin irin labaran da ake bayarwa a shekara 20 30 da aure ka jin an tashi mijin ya rasu ku ji ta ce wallahi ban taba san shi ba ku taba jin irin wannan labaran ba wata ta ce abu ya tsaya min a nan gurin siran da aka ce babu shi ko siran da auren nan ya kare na samu su soyayya ita ce kashin bayan zamantakewa ta aure duk wanda ya musanta ya musanta wannan ya ce ba haka bane ba wallahi ya yaudari kansa me yasa shari'a ta sanya cewa idan an zo neman auren mace a tambaye ta ra'ayinta akan wannan wanda ya zo neman auren ta saboda ya kasance ne a samu nutsuwa a ciki me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa wanda ya buƙaci ko ya himmatu da cewa zai auri mace idan ya samu dama ya ga a tare da ita abinda zai kira shi ko zai nutsar da shi akan auren ta yayi me yasa saboda duka so ake yi a samu soyayya din a cikin auren saboda lallai tana da matukar muhimmanci rayuwar auren da babu soyayya a ciki kamar falalin sahara ne wanda bishiya ba za ta taɓa fitowa a cikin sa babu ƴaƴan itatuwa ballantana babu bishiyoyi babu tsirrai ballantana a sami ƴaƴan itatuwa sai ai ta rayuwar kiki ka kamar karfe babu bakin mai ana ta gurzawa gashi nan dai kawai sai dai a hankali ana rayuwar ne ga ta nan ga yadda take dan haka in nace soyayya ba ina nufin kullum ina son ka kana so na wannan soyayya da ake ta kafin aure din ya sai ta chatting ai ta waya ai ta me ki dauka wannan ne kadai wajahin soyayya soyayya da ake bukata a rayuwar aure soyayya wadda take bil ma'ana amma mu'amalance a aikace ta fitowa sama da kalmomi na baki ba dan kalmomin bakin ba su da muhimmanci amma yanzu an wuce wannan level din so ake a ganta a aikace silently ake so a ga ana fassara soyayya wannan soyayya da za a yi ta yin ta kamar cin wutar daji kullun sako waya wace ce wace ce galibi ba tafiya kaiwa inda ake tunani za ta kaiwa galibi ba na ce ba ta kaiwa ba amma fil ghalib amma soyayyar da ake binta a sannu a hankali take cike da kauna da tausayi da jin kai da san ci gaba da san samun nasarar rayuwa da kaza da namiji yake bukata ko mace take bukata ita ce soyayya ta hakika dan haka ya zamanto a gidan aurenki a mu'amalarki a ayyukanki a maganganunki akwai soyayya zahiri da zaki nuna mawa mijinki kamar yadda shi din ma ake bukatar haka wanda wannan yana daga cikin abin da galibi tsakani da Allah matan Hausawa suka rasa daga kun mazaje maza Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya rasulullahi wa kafsu da Allah wa ya fada Aisha radiyallahu anha Allah ubangiji sa Aisha ta tazama wa Ahmad haka ku ce amin an tambaye shi wa kafsu ba wani tunani a karo na biyu ba wani ba da togaciya a wani bangare kake nufi a kana nufin a dangi na ko a kawai kai sa yawa Aisha ba wani fargaba ba dan kuna ganin na Aisha a haka nan ta samu wannan matsayi din a gurin manzon Allah mun yadda cewa Allah madaukakin sarki yana sanya soyayya a cikin zukatan bayi wannan wani al'amari ne daban amma akwai abin da ake cewa maintaining ki kula da wannan soyayyar da ake miki ki bata kulawa ki raine ta ki tattalin ta ki adalanta tiyin da kike ganin namiji yana son ki wallahi ya juri matsalolin ki ya juri munanan dabi'un ki da halin ki tun yana yi za akwai matsayin da ni ce sayo shikenan ya gaji ga haka mace mai dabara tana ne tattalin soyayyar ta ne a gurin mijinta da kyawawan halayen ta da kyawawan dabi'un ta da yanda ta shiga cikin al'amarin mijinta ta bashi gudunmuwa ta bashi taimako yanda yake bukata wata rana nana Aisha radiyallahu anha take cewa suna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta faɗa tace ba wata mata da take kishi akan ta irin kishin da take yi akan wa nana Khadija tashi dai ba a kishin lokaci guda ba amma saboda yanda manzo Allah yake ambatanta yake kiranta yake faɗanta yake girmama duk wani abin da yake da alaka da nana Khadija radiyallahu anha ya rasulullah khadija bayan Allah ya musanya maka da wata zalla sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai musanya min da wata ba matsayin ki daban ita ma matsayin ta daban akwai riwaya da ya nuna irin abubuwan da nana khadija ta yi mishi wanda ya kasance ta samu wannan soyayya din har ya fara yace inni ruziqtu hubbaha ni kan an azurta ni da kaunarta ne an azurta ni da soyayya ta a cikin zuciyata ya fara lissafawa ta gasgata da lokacin da mutane suka karyata ni ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce min ta yi amfani da dukiyar ta gurin yi min kawa kana li min ha walad Allah ya azurta ni da yaya tare da ita kin ga wannan sifofin da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ai ba furta I love you bane ba ai wace ce a aikace ne soyayyar ta fito dan haka mace mai dabara ta yi kokarin ta gane abinda mijinta yake so wanda ya dauke shi a matsayin soyayya ta iya yiwa wata ranar Allah ya bamu dama akwai wata abin da muka taba yi a Kano yaran soyayya yanda zaki gane menene mu kullun mijinki mu kullun soyayyar mijinki da menene domin abin da mijin wance ya dauka a matsayin wannan shine soyayya zaki bai zama lalle mijin wance shi ya dauka ba ki yi kokari ki gane mabudin wani mabudin da kalmomi ne wani mabudin da talmakon da zaki mai ne a cikin al'amuran shi wani mabudin da kyauta ne da zaki mishi wani mabudin da yanda zaki rungumi ƴan uwansa da dangin sa ne da kaza kowa da mukullin sa ki gane mukullin soyayyar mijinki domin ki tattalinta dan haka Ahmad sai mu tafi harful mim al-mim musharaka taimake kenya shafuɗe ɗin ya tsakaninki da mijinki ku taimaki juna ku ji cewa ku ruhi ɗaya ne ke da shi din nan ba wai wani mutane ne daban-daban masu kullum wajahatun huwa muwalliha ba ke kun yi gabas ya yi amma a su ake in kwanta kuna kan direction guda ɗaya me muka sa a gaba me muke so mu cimma me abubuwan da muke so me kaza amma in a rayuwar aure babu musharaka to akwai damuwa na taɓa ganin wani mutum yana magana wadda maganarsa sai ta burge ni kuma ta fito da wata ma'ana da ƙiƙa akan abin da ya shafi mu'amala ko zamantakewa ta aure ya ce ana faɗa ana cewara a kullu rajulin azimin imra a bayan kowane mutum da ke gani mai girma in an ce mai girma ba wai mai girman jiki ba wanda ya yi wani injazi wanda ya tabbatar da wani abu na cigaba a rayuwa wanda ya samunto ya samu nasarar rayuwa sai suka ce wai a bayansa akwai ne mace sai ce shi a gurin shi yana jin cewa wannan kalmar ko wannan jumla akwai gyara a jikinta dan me yasa za a ce wara yace shi a gurin sa bijani bi kullu rajulin azimin imra'a a gefe tare take da shi ta shiga cikin rayuwar ba wai a baya ba ya ce a baya ai ya barta a can shi ya taho binsa take kawai inda ya bata ke dace amma a gefe domin me tana kallon abin da yake kallo tana tare da shi a inda yaje idan abin ya tunkaro tare suke gani tare za su samarwa wannan al'amarin mafita ta haka abin da yake mai matukar muhimmanci a cikin zamantakewa ta aure ya zamanto miji da mace suna jin cewa ni da ke din nan ɗaya ne ambition din mu da burin mu da manufofin mu da cigaba na naki cigaban ki nawa ne ko me muka sa a gaba muna so ya zamanto me mun kai ga wannan abin da muke so mu kai shi sa suka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ce inna marijal shafa'u nisa sani dai ne maza ƴan uwa shaqiqan mata ne suka ce a tare kenan ake da haka rayuwar ku ta zamanto akwai musharaka cikin al'amuran da suka iya zuwa su je na yau da gobe na rayuwa domin da wannan ne zai zamanto an cimma nasara akan manufofi an samu abin da ake so an kai ga abin da ake bukata an fahimci juna akan abubuwan da ake bukata to mun a samu a kai ga gaci almim zan kara wata sifa saboda muhimmancin ta shine yabo madh tamam yana san yabo ta ilaha wala tana san yabo kai kokari Allah din san kama da alfai Allah ya biya wallahi ni ba dan kai ba ma ni da yau ko za a samu abin nan dan ma dai kai din mai kokari ne ai aikin nan da suka ba ni da ma tunji aka baka nace a raina in Allah ya yarda na ga to kai da akwai himma akwai sai kaga kawai ana ta wani dan murmushi murmushi ana wani babbasarwa kan kamar ya fashi shikenan fa dan kalmomin nan da wata kila baki minti eh kina fada ba wallahi akan su wata tarin alkhairan da zaka samu baka dan bai dan Allah ba haka bane wallahi miji ko abu yayi kika zo kika mai wannan yabo da godiya da kaza din sai kaga kawai an kara miki wani balance wanda wata kila da ba ma niyya a shi sai ai kami kowa ana ni shikenan shi wannan shi kin gama da shi kin gama cin shi dole ya zamanto akwai yabo mu koma kissan Nana Khadija radiyallahu anha da muka fada din nan lokacin da manzo Allah ya yi same ta dazu mun buga mun ce al'amin aminci yanzu kuma mu kara wani da yazo ya ce mata ga halin da ya shiga ga kaza ga kaza ga kaza mu kullun da Nana Khadija sai amfani da shi wallahi Allah ba zai tuzarta ka ba kai din nan kana kyautatawa makota kai din nan kana taimakawa gajiyayyu kai din nan kana kaza kana kaza kana kaza sai manzo Allah ya sani aminci ashe an mutum yana so a yabe shi akan ni abin da yake da shi ne dabi'un sana'a kai da haka mata da yawa suna samun tagomashi na alkhairi a gurin mazaje ta fannin abinda za a miƙa da matsayi a zuciya da yabo. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kaza, wallahi kana kokari, ni ina ganin kokarin ka akan abu kaza da kaza nan da kake sanda zuwa. Oh bawan Allah, tunda zina nan ina tunanin karce kana can kana gogwar maya duke dan amana Allah dai ya kaza. Wallahi kuna ta dariya wata nan tana ina jin tana cikin ja ko ba za a yi amana wani tana cikin ja. Wallahi kun san sotari ni watakila idan dan wani lokaci ne kaɗan baya ta iya yiwuwa ban yi wannan fahimtar ba, amma a yanzu ina da wata fahimta da na yi mawa matan Hausawa. Allah ya ba ku haƙuri in na yi fahimtar a kuskure. In na ce muna da wani ɗan nau'i, ba ina nufin sifar ba, amma faɗa barin ba da wuzi ba, ina nufin muna da shi gaba ɗaya, amma akwai wani nau'i wani lokaci na ɗan girman kai da yake shiga matan Hausawa. Wata gani take ce wannan abubuwan kamar ta fado ƙasa ne, ha ba kamar ni in wani zanto me yake na, wallahi akwai wanda a gaba na ta faɗa kawai shikenan, an ce wai in an siyo miji wai wata ne an bada labarin ta, wai mijinta in yayo ce fa ne ko kayan miya ya siyo ka, ta ce Allah ya saka da alkhairi, wai ta tsuguna ta karba ta ce kayan miyan shine sai na mai wani godiya. Ita tana ganin ba wani abu bane ba, amma waccan din da ake faɗa din gashi dai mijin subhanallah a yanda ake bada labarin ba wani mai ƙarfi bane kaza ba, amma in ya kawo za ta karɓa ta yi godiya ta yi addu'a ta yi kaza ta yi kaza ta ci nasara gwargwadon wannan abin da yake yi mata din. Wallahi wani lokaci ko abin bai burge ki ba, ya za a karɓa kawai ki sa fuskar Allah na Allah saka kada ma na ji daɗi ko bai miki ba, saboda wani lokaci da irin rashin nuna jin daɗin da burut din da zaki nuna sai ya karya mishi sai ya sage mai gura shikenan. Wannan kasiyo wallahi ni da ka gaya min da ba wannan kasiyo wallahi wani kin gama ba zai kuma ko bai nuna miki ya ji haushi ba, amma me nafsiyan a dan adam dabi'a zai ji koto mana ka ba burge ta zai shikenan sai ya fasa, amma ko bai yin baya za a yi, da haka ake cin nasarar wallahi wani lokaci sai an dan daddage an daddawe, dan haka al-madhu ma'ana yabo yana daga cikin manyan abubuwan da suke samar da aminci a zamantakewa ta aure. Abu na ƙarshe tunda na ga lokacin da aka ɗiban min har na ɗan ɗora ma da minti biyu, addal addalal dala mace sai da shababa sai da ɗan narkewa sai da ɗan lankwasa sai da langwami sai da kaza sai da kaza, amma ke kullum straight kamar wata soja-soja, ai ko soja ce in kika shiga ɗakin su a je uniform din nan a bakin ƙofa. Yanzu nan mace kiki dole ki ba ta cewa ke mace ce, a magana a aiki a motsi a kai kawo a kaza. Namiji yana son shagaba, wa'inkan maza sun sha bamban gurin mai adadin yawan shagaban da suke so, wani in kika mazanta za a samu matsala, saboda wani yana son rayuwa ta serious, ma'ana yana son komai za a yi da gaske da gaske, amma bai hana ko dan wannan dan tantutan ki dan wurga ko a yan magana ne ko a dan sauti ne a waya ma za a dan yi ko a dan zahiri ne ko a kaza dole. Wallahi ina ma na iya da na dan buga misalai, amma dai abin da nake so in ce addalal ma'ana shagwaba tana daga cikin sifa wanda take mace tsotari, tana samar da aminci ga mijinta a cikin yinta. Maza suna son shagwaba kamar yadda na faɗa, kuma sifa ce ta mace, kuma sifa ce da take ƙara tabbatarwa da namiji cewa shi namiji ne, domin namiji galiban ba zai yi shagwaba ba, saboda ne shi dama azizi, amma gwargwado yadda zaki shagaba zaki dan nuna rauninki zaki mai kina bukata a miki abinda bai zaki iya mikewa ki wata ran ki dan narke dan Allah dan kaza abinda zaki kaza, ni dai duk kun gane yaran a hammu shaide Aisha Ahmad Biddal Addalal. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin da yawa na siffofin da ya kamata a ce mace ta siffanta da su a cikin mu'amala da zamantakewata ta aure a tsakaninta da mijinta. Kowanne kuma abinda ake so, musamman kamar na ƙarshe dinan da na faɗa, ki yi ƙoƙarin ki gane, domin mace ba ana so ta yi rayuwar aure ba ne a daskare. Duk abinda kika ji kawai copy and paste, yaren 'yan kwamfuta da kin kwamfuta wannan, a'a abinda ake so shine ki zamo mai basira in an ce miki ga dabi'a kaza ga dabi'a kaza ga hali kaza kuma fi haddi lati a waɗannan sifat ne waɗanda suke na kirki amma abinda ake so shine ki zamanto mai auna mijinki mai basira gane mai mijinki yake so me yake jan hankalin shi me yake bukata me yake kaza sai ki dauka daga cikin waɗanda za su dace da dabi'un mijinki da halayen shi